Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Laraba 29 ga watan April na shekarar 2020. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Aisha Ma'azu, sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC, ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa masana a fannin kiwon lafiya a Najeriya sun fara tsokaci akan ganawa da shugaba Muhammadu Buhari da shugaban Amurka Donald Trump akan tallafin yaki da cutar coronavirus. Muna tafa da ƙarin bayani. Haka kuma za mu kawo muku hirar da Dr. Sani Gwarzo, shugaban kwamiti na musamman da shugaban Najeriya ya tura jihar Kano don yakar cutar coronavirus da kuma binciken musabbabin yawan mace-mace da ake samu a jihar. Bayan nan muna tafa da rahoto na musamman akan halin da ake ciki a arewa ta tsakiyar Najeriya kan cutar coronavirus. Sannan muna tafa da labaran wasanni da za mu kawo muku daga Ghana da kuma tasirin azumin watan Ramadana. Amma kafin waɗannan duka, bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da dare. Ga cikakkun labaran duniya. A yau Laraba, kamfanin jiragen sama Airbus ya ce masana'antar tana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus. Kana zai ɗau lokaci mai tsawo kafin al'amuran su daidaita. Zirga-zirgar jiragen sama ta ja baya sosai bayan zirga-zirgar mutane da kuma zaɓin mutanen na zaman gidajensu don daƙile yaduwar coronavirus. A rahoton da kamfanin ya fitar na rubu'in shekara, ya ce ya yi asarar dalar Amurka miliyan 522 yayin da ya dakatar da dubban ma'aikatansa daga aiki ba albashi. Kana yawan jiragensa ya ragu da 40 saɓanin bara. Fannin kera kayayyaki na ɗaya daga cikin ɓangarorin da gwamnatoci ke mai da hankali a kai a lokacin ɗage takunkumin kasuwanci domin mayar da mutane bakin aikinsu da kuma soma farfaɗo da tattalin arziki. Kamfanonin sarrafa jiragen Jamus da dama sun koma bakin aiki tare da kiyaye matakan ba da tazara a tsakanin ma'aikata. Ƙasar ta fara farfaɗowa daga rufe ko'ina ciki har ta buɗe manyan kantuna, amma daga yau Laraba an buƙaci mutane su rufe fuskokinsu kafin shiga shaguna. A Myanmar, kimanin mutane 350,000 da suka rasa muhallansu da kuma suke rayuwa a yanayin cinkoso a wasu lokuta ma cikin rashin tsafta ke cikin haɗarin faɗawa cikin annobar coronavirus. Samun abinci, agaji da bayanai na daɗa tsanani yayin da takunkumin hana zirga-zirga ke daɗa ƙaruwa. A jihar Kachin, sansanin da aka kafa tun shekarar 2011 lokacin da aka ci gaba da gwabza fada tsakanin dakarun Myanmar da dakarun yancin Kachin bayan yarjejeniyar shekaru 17 suke jin raɗaɗinsa. A Myanmar, mazauna birnin Mayakina da ke ƙarƙashin ikon gwamnati sun dogara akan ɗan ladar da ake biyan su daga ƙananan ayyukan da suke gudanarwa. Sun ce abin da ke damun su ya fi ƙarfin cutar. Hukumomi a Peru sun ce fursunoni 9 sun mutu a cikin makon nan a yayin da rikici ya ɓarke lokacin zanga-zangar neman inganta kiwon lafiya a sanadiyar coronavirus. Fursunonin gidan kasan Miguel Castro sun yi zanga-zanga a ranar Litini bayan da wasu biyu daga cikinsu suka mutu a sanadiyar COVID-19 da ya bazu a gidajen kasan ƙasar don rashin kula. Akalla fursunoni 13 sun mutu daga cikin 600 da suka kamu da cutar. Gwaje-gwajen da aka yi ya nuna sama da ma'aikatan gidan kasan 100 sun kamu da COVID-19. Baya ga buƙatar inganta harkar lafiya, fursunonin sun buƙaci shugaba Martin Vizcarra ya yi musu afuwa. Tun a farkon makon nan ne shugaba Martin ya tsawaita wa'adin killace kai a faɗin ƙasar har sai 10 ga watan Mayu bayan da cutar ta daɗa yaɗuwa a ƙasar, amma babu wani shirin da ya bayyana game da fursunonin. A yau Laraba, kasuwannin hannayen jarin Asiya sun cimma sama yayin da ƙasashe da dama ke ci gaba da yunkurin sauƙaƙa matakan da aka ƙarƙaba domin annobar coronavirus. Biranen Hong Kong da Seoul da Shanghai da kuma Sydney dukkaninsu sun yi sama da yammacin yau Laraba, inda aka rufe kasuwar hannun jari ta Japan Nikkei saboda hutun ƙasa. Farashin man fetur ma darajarsa na ƙaruwa, inda kasuwar man fetur ta jihar Texas ta sayar da gangan ɗanyen mai kan dalar Amurka 13.55, wanda hakan ke nufin ya yi sama da kashi 9.6 cikin 100, yayin da ɗanyen mai a faɗin duniya aka sayar da ganga a kan farashin dalar Amurka 21.16, wato an samu ƙarin kashi 3.4 cikin 100. Kasuwannin mai dai na cikin wani hali tun ɓarkewar annobar COVID-19 bayan da gwamnatoci suka saka dokar hana zirga-zirga, lamarin da ya sa buƙatar man ta yi ƙasa. A karon farko a tarihi, farashin ɗanyen mai ya kai ƙasa da dala guda a Amurka makon da ya gabata. daga ƙarshe tsohon jarumin masana'antar fina-finai ta Bollywood Irfan Khan wanda ya yi fice a duniya kan rawar da ya taka akan fina-finan Slumdog Millionaire da Life of P ya mutu yana shekaru 54 a duniya. Mai magana da yawunsa ya ce kan ya mutu yau Laraba a asibitin Mumbai inda aka kwantar da shi tun farkon wannan makon kan wata cuta da ta shafi babban hanjin cikinsa. An dai yi wa kan aiki a Birtaniya bayan da aka gano yana da wata nau'in cutar daji a shekarar 2018. Shi dai dan asalin Rajasthan ne da ke yammacin India. Ya kuma shiga harkar shirya fina-finai a shekarar 1988 inda ya fara da wasan drama na Salam Bombay. Khan ya zamanto tauraron jarumi a fitattun fina-finan Bollywood ciki har da Namesake da Lunchbox da kuma Pang Singh Tomar wanda suka sa ya samu lambar yabo ta India wato fitaccen jarumi na shekarar 2012.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da annobar cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a duniya, inda wasu kasashe suke fama da karancin kayan aiki don kula da waɗanda suka kamu, a jiya Talata an yi wata ganawa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta wayar tarho akan yadda kasashen biyu za su tallafa wa juna wurin yaki da bazuwar cutar ta coronavirus. Ga wakilin Umar Faruk Musa da ƙarin bayani.
President Buhari used the opportunity to brief the American president on the steps Nigeria is taking.
Ministan watsa labarai na Najeriya kenan Alhaji Lai Muhammad yana bayyana wa kwamitin da shugaban Muhammadu Buhari ya kafa domin yaki da bazuwar cutar nan ta coronavirus cewa an yi ganawa ta musamman ta wayar tarho tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da kuma takwarorinsa na Najeriya Muhammadu Buhari dangane da matakan da ya kamata kasashen biyu su dauka kuma su taimaka wa juna gurin yaki da cutar nan ta coronavirus wadda take ci gaba da lahani a duniya baki daya. Misalai Muhammad ya ba da tabbacin cewa a cikin ganawar da aka yi ta wayar tarho shugaba Donald Trump ya yi alwashin zai taimaka wa Najeriya da kayayyakin aiki musamman kayan da zai taimaka wa numfashi na marar lafiya domin yana ɗaya da cikin muhimman bukatun da kowace ƙasa ke yi na yakar wannan ciwo da yake ci gaba da bazuwa a cikin Najeriya. Shugaba Trump a lokacin da yana ganawa da shugaba Muhammadu Buhari ya jinjina da yiwa al'umman Najeriya fatan alheri da kuma ba su karfin gwiwa cewa da Najeriya da ƙasar Amurka za ta haɗa ƙarfi da ƙarfe domin su yaƙi bazuwar wannan ciwo su kuma samu wadatuwar tattalin arziki da rayuwa mai inganci ga al'umma su baki daya. To bayan wannan bayanan na tuntuɓi ɗaya daga cikin likitocin da ke sharhi kan al'amuran bazuwar cutar nan ta coronavirus wato Dr. Abu Yazid domin in ji ƙarin haske dangane da muhimmancin da wannan mu'amalar da aka yi tsakanin shugabannin biyu za ta iya yi wurin yaƙi da cutar corona a Najeriya inda yake cewa.
Gaskiyar lamari shine ina ganin ita gwamnatin Trump din da sai take kira so ta taimaki Najeriya. To amma matsalan ba ventilators kadai bane, akwai abubuwa da ake bukata. Ina karanta a wani a China cewa babu wani likita gabaki da ko kuma marasa lafiya wanda ya zama ya samu wannan ciwo saboda tsarin da aka bi na sa kayan kariya a tare da su. To saboda haka nan muna bukatar waɗannan kayayyaki tare da ventilators din kuma da isolation centers din wajen da ake sa mutane shi ma ya kamata ya zama kowane jiha an kafa shi.
To amma ai Amurka ita kadai ba za ta iya ɗaukar duk wannan ɗawainiyar na Najeriya ba tunda ita ma tana fama da nata lalurar yaduwar wannan ciwo da kuma mutane da ke mutuwa. Ba ka gani akalla wani yunkuri ne da haɓasa cewa ta yi har za ta ba da shawara da kuma ta ba da wani ɓangare na kayan aiki da ake bukata a Najeriya.
Wannan haka abin yake tana ya cikin kokarinta ne watakila ta dada kyautata tsakaninta da waɗansu ƙasashe na duniya musamman Najeriya wanda take da al'umma da yawa wanda kuma abinda nake gaya wa mutanenmu idan ba su bi hanyoyin da za su kare kansu daga wannan cuta ba Amerika ma wanda ta yi nisa a cikin al'amuranta ci gaba suna fama da kansu. To amma hanyoyin da suka bi ne duka ba za mu iya sani ba.
Dr. Abu Yazid kenan kwararre akan sha'anin kiwon lafiya kuma mai sharhi kan bazuwar cutar coronavirus da kuma irin matakan da kasar Najeriya ke dauka gurin yakar su. A halin da ake ciki dai kwararru akan sha'anin kiwon lafiya suna duban hanyoyin da kasar Najeriya za ta iya cin moriyar wannan hudda da ake yi da Amurka domin samun karin ingancin kayayyakin aiki wanda za su taimaka wa kasar gurin yaki da bazuwar wannan ciwo. Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, har yanzu dai muna Najeriya. Kwamitin musamman da gwamnatin tarayyar kasar ta kafa domin yakar annobar coronavirus da kuma gudanar da bincike akan mace-mace da ake fuskanta a jihar Kano ya ce ya fara aikinsa. Azantawa da wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari, shugaban kwamitin kuma tsohon shugaban hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC Dr. Sani Gwarzo, ya fayyace yadda kwamitin nasa ya fara tunkarar nauyin da aka dora masa.
Tsakaninmu da ma'aikatan jihar Kano da shugabanni, musamman mai girma gwamnatin jihar Kano da kuma shugaban wannan kwamiti mai girma mataimakin gwamnatin jihar Kano, mun tattauna da su da safe, mun kuma yi kewaye, mun ga abubuwan da ake ciki, sannan mun ƙara dawowa mun tattauna mai tsawo, to mun samu bayanai cikakkuwa da za a fara. Mataki na biyu da muka ɗauka shi ne akwai abubuwan da muka yi wa juna yarjejeniya tsakaninmu da wannan ma'aikatan jihar Kano, shi ne shi akwai abubuwan da suka bayyana kara a Kano, an dakatar da gwaje-gwaje na auna wannan kwayar cuta, to yanzu dole ne an ci gaba da wannan aiki, kuma gwamnatin Kano ta ƙara daga cikin gida ayyuka, ta ƙara sakin motoci wanda za su tafi idan an yi kiran ko ta kwana na zuwa auna jini, auna wannan ciwo, ya zama shi akwai ma'aikata da za su tafi cikin ƙanƙanin lokaci. Sannan mataki na uku da muka ɗauka shi ne mun kafa ƙaramin wato gungu na ma'aikata daga cikin ƙwararru wanda suka zo da kuma wanda muka kira a ƙasa a nan Kano, ta hanyar zancen bincikar mace-mace da ake ta yi a Kano, shi ma babu gaggawa, an fara tsara yadda za a biyo wa lamarin a binciko mai yake kashe mutane kuma a gaggauta sai da shi.
Yanzu to tunda watakila kun fara nazari kamar yadda ka faɗa, musamman batun nan na mace-mace, an fara ganin bakin zaren.
Idan ba a sani ba yanzu ne ya kamata a sani, domin yanzu ne za a yi aiki da bayanai na bincike da zamu yi da muke yi ko kuma da zamu ko wanda za a fara ko kuma aka riga aka fara ma, da kuma abubuwan da muka jira su kansu jihar Kano sun yi, sun kafa kwamitoci na magabarta da na kwamitin da yake kula da mutanen da ake binnewa har da fom da ake cikewa, duk za mu yi la'akari da wannan bayanai da muka samu a ƙasa. Abu ne wanda zai ɗauki ɗan ƙanƙanin lokaci, amma da mun fuskanta za mu iya ganowa me yake faruwa.
Tunda abin nan yana zukatan mutane ya dame su ainihin, akwai wani lokaci ne na rahoto ko da na ƙwarya-ƙwarya rahoto ne?
Kullum za mu rinka ba da bayanai kamar yadda shi ne girma gwamna ya ba da umarni, kuma da minista ya ba da umarni, muna kyauta zaton babu garin Allah da zai waye ya wuce ba tare da an sanar da al'umma wani ci gaba aka samu ba, wata tangarda aka samu, wata gudunmuwa kowa zai iya bayarwa, duk za mu yi wa'annan Allah da kulliyoyi.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Ana ci gaba da samun ɓullar cutar coronavirus a wasu jihohin Najeriya, inda kowa a jiya aka samu a jihar Nasarawa da ke arewa ta tsakiyar ƙasar. Ga rahoto na musamman da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana.
Gwamnatin jihar Nasarawa ta tabbatar da wata mace guda da ke ɗauke da cutar coronavirus a jihar. Gwamnan jihar ta Nasarawa Abdullahi Sule, wanda ya tabbatar da mai ɗauke da cutar, ya ce matar ta fito ne daga jihar Kano zuwa garin Kokona, inda ita ce kaɗai da aka samu da cutar daga cikin mutane biyar da aka musu gwaji. Gwamnan ya ce tuni aka keɓe matar ake kuma ba ta kulawa a asibitin ƙwararru na Dalhatu Arab da ke garin Lafiya. Duk da shike ban sami wani jami'in gwamnati don jin ƙarin bayani ba. Tsohon mai ba gwamnan jihar ta Nasarawa Umaru Tanko Almakura shawara, Yusuf Galadima Aliyu, ya shaida min cewa irin matakan da gwamnatin jihar ta sanya za su takaita yaduwar cutar.
Gaskiya saboda Allah ga mutanen jihar Nasarawa, wannan case da aka samu na mace wacce take dauke da ciwon wannan coronavirus ya zama abun mamaki mutuka gaya daga gwamnati har al'ummar jihar Nasarawa. Wacce nan mace ita ce na farko wadda aka same ta da wannan lalura. Yanzu magana da yake gaya miki nan, gwamna ya tabbatar ma duniya cewa ma family na wacce nan mata din yanzu ana na an tsare su domin a san lafiyarsu ba tare da wato mutanen wannan karamar hukuma wani ya cutu ko kuma su kansu sun cutu ba a sani ba.
Ka lura cewa al'umma sun amince da matakan da gwamnati ta sa na su zauna a guri daya?
Wa'inda ma ba su yadda ba, dalilin wannan guda ɗaya da aka samu a Nasarawa su tafi nan sun fara yadda cewa ciwon na nan ba duk abin da muke so a wannan lokaci za mu same shi ba. Gwamnati kamar inda take yi ta ƙara ƙoƙari wa mutane wato akan maganar matsalar rayuwa. Wannan shawara da yake ba wa gwamnati kenan dauke mataki sosai akan sensitization abi mutanen lungu-lungu a na tawaye ne kwamati amma malaman kiwon lafiya daga primary level su shiga pulling unit su yi wannan magana.
A bangaren kokarin da sarakuna ke yi wajen wayar da kan jama'a kan illar cutar kuwa, sallaman sarkin lafiya Yakubu Kasimu ya gargadi jama'a ne da su bi matakan da gwamnati ta gindaya don hana yaduwar cutar.
Jama'a ai hakkara, irin matakai da gwamnati sun ɗauka wallahi babu abin da zai zama mutuwa a cikin sai alheri. Kuma alhamdulillah gwargwadon fahimta na jama'a mu yana kiyaye wannan doka kwarai da gaske. Domin gwamnatin mu na nan jihar Nasarawa ba ta yi doka ta yanda ya tsananta wa rayuwar jama'a ba. Tunda idan ka dubi wannan dokar namu take a nan ƙarfe 8 na dare zuwa 6 na safe. Kuma idan hali ya kama na a ce a sa dokan da kowa ya kasance a cikin gidansa dare da rana, wannan ni ban ga aibin shi ba, domin ana neman ceton rayuwar al'umma ne.
Daga jihar Plateau kuwa al'umma ne ke ci gaba da kokawa kan irin matsatsin da suka shiga saboda rashin walwala bayan dokar hana yawo da gwamnatin jihar ta sanya. Na zaga cikin unguwannin garin Jos don jin ra'ayoyin jama'a.
Cutan kam yana karuwa, inda kuma yake ba mu tsoron kuma kenan. Cutan yana karuwa amma to in ba abinci kuma za a mutu, wani sai ya fita ya nema kafin ya ci. Idan an ce za a ci gaba gaskiya za a ji jiki.
Mu ba mu da abinci, ba mu da komai, mu talakawa saboda daga maganan azumi ya zo ko sannan a kulle mu saboda Allah.
To kuna ganin kaman ba an yi wannan matakin don a rage yaduwar wannan cutar ba ne?
To a rage corona, mu ba mu da cuta, muna roƙon Allah ya kare mu wanda suke da shi, kuma Allah ya ba su lafiya.
Gaskiya muna son cin gaban don da kare mu samu lafiyan kanmu, kuma corona ya samu tabi. In ba ta haka ba gaskiya dai ya shiga gari. Inda hali gwamnati sai ta tamaka mutane su samu su aje abinci a gidajensu.
Mu dai gaskiya muna cikin tashin hankali saboda majority mazajen lamu sana'a suke yi. To an rufe kasuwa, ta yaya za su fita su samo ma iyalanmu su ci? Kayan abinci an ƙara kuɗi. Inside of azumi ya kamata a ce komai ya dan daidaita haka. To amma har yanzu ba labari, sai dai a dinga ƙara mana, kuma mu talaka muke cikin wahala, a tausaya mana.
Mu gaskiya in munwa bata kashe mu ba, corona ta kashe mu. An ce mu zauna a gida, idan ba mu fita mun je mun nemo ba, ba za mu samu mu kashe ba. Dole sai mun fita mun je mun nemo, har ga Allah. Gaskiya ga gwamnati, sai mun fita mun je mun nemo.
Mu muna zaune a gida ba ma samun abin tabawa. Yanzu ya wai mu fito sai mu je titi mu dan zauna, sai mu zo muna tafiya. Ano ana koran mi gida. An Allah ga ya ma gwamnati ta taimake mu.
Ina roƙon gwamnati da Allah da Annabi ta ciyo ta kalle mu, ta dube mu akan wannan abu da aka hana mazaje su fita neman kuɗi. Ba wanda zai zo ya baka abin da zaka ci. Dole sai mazajen su da su fita su nemo su babu mu ci. Kuma an ce akwai tallafi da aka ba da tallafawa mutane, ba mu gani ba.
Wani mai sharhi akan al'amura anan cikin garin Jos, Lawal Baba Otu, ya bada shawarwari don samun sauƙin rayuwa.
Al'umma ba shakka suna godiya ga maganar wannan killacewa da ake yi, domin sun san dan amfanin rayuwarsu ne. Sannan ita kuma gwamnati ta bangaren ta ya kamata ta gane cewa akwai damuwoyi guda uku. Maganar kulle wannan yana shafar tattalin arziki, sannan na biyu yana shafan al'amuran yau da kullum, na uku kuma yana shafar tunanin al'umma. To saboda haka shaguna da mutane suke kasuwanci a dan daga musu kafa su cigaba da harkokin nan, saboda biyayya ta yi biyayya, ba ma goyen bayan ballewa ko barkewar wata fitina tsakanin jami'an gwamnati da kuma al'umma, saboda wannan duk abin da ake ana yi dan amfanin al'umma ne. To amma ita ma gwamnatin ya kamata ta amfana, ta hanga, ta gani dan Allah a taimakawa al'umma yan kasuwa a dan rage wannan abun, su dan bude shagunan, saboda ai walwala, domin yin walwalar zai dauki hankalin su daga wani ta'addanci ko wani mummunan zato. Yan kasuwa ma zai rage wannan hauhawan farashi da ake yi na gaira babu dalili. In gwamnatin ta yi haka, a gaskiya za mu ji daɗi.
Tun farko gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya bayyana cewa matakan da gwamnati ta sanya don samar da lafiyar al'umma ne.
Musamman kuma yawancin cutar nan muna gani cuta ne wanda mutum da yake ɗauka daga nan ya ɗauka ya kai ma wannan, wanda ya ɗauka ya kai ma wannan. To zaman waje ɗaya shi ne taimakon da zai yi a magance shi.
Daga jihar Benue kuwa gwamnan jihar Samuel Otom ne ya jaddada da rufe kan iyakokin jihar har sai yadda hali yayi. Gwamna Otom ya kuma hana duk wani taron jama'a walau na aure, bukukuwan al'adun gargajiya, zana'ida da tarurrukan addini. Gwamnan ya buƙaci shugabannin matasa, sarakuna da na addinai su tabbatar al'umar da ke ƙananan hukumomi 23 na jihar sun bi dokar. Injiniya Edward Ujege Basarake ne kuma tsohon shugaban kungiyar kabilar Tibi na ƙasa da ƙasa yace sun dukufa wajen fadakarwa kan illar cutar coronavirus a kafafen yada labarai da shirye tarurruka, wanda yace tare da matakan da gwamnati ta sanya ya dakile yaduwar cutar.
This is a question of life and death.
Yace wannan lamari ne na rayuwa ko mutuwa. Duk wanda ya zabi mutuwa to wannan ya kasance zabin sa. Amma gwamnatocin tarayya da jihohi da kungiyoyi na iya kokarin su wajen wayar da kan jama'a, wanda yace kashi 80 na al'umar jihar Benue sun yi na'am da matakan hana yaduwar cutar COVID-19. Shima Alhaji Sabo Saidu dake garin Zaki Biyam a jihar Benue ya bayyana min halin da suke ciki.
To mu da ga mun mara rayuwa dai kamar da aka saba, duk da dan samu na da coffee amma ana dan zazzagawa dai hakan nan.
Al'umma sun fahimci illar wannan cuta, suna kuma daukan matakan kare kansu.
Gaskiya al'umma sun fahimta kuma na daukan mataki wajen ba da tazaran nan da maganan sa abin nan na rufe baki da hancin nan duka. Lallai wannan cuta tun da dai gashi ana gani yana kisa, tun da an ga wanda sun rasa rayukansu, an ga wanda suke asibiti, to ga ganin lake na cuta na nan. Da haka kuma gaskiya ana kira ga al'umma dauki mataki a bi dokokin da gwamnati take tsarawa.
A halin da ake ciki kuma fiye da mutane 1,530 ne suka harbu da cutar a Najeriya, yayin da mutane fiye da 220 suka warke daga cutar ta coronavirus, mutane 44 kuma suka rasu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Ghana.
Wasanni a takaice. Manijojin kuma sai a santi patako Edmond Aka ya ce chairman zartarwa na clubun Kwame Chi shine kamata a kama da hannu dumu-dumu a matsalar kuɗi da babban kungiyar na kasar Ghana ta fada na kuɗi $240,000 wadda za ta biya bayan shari'a da aka yi masu. Kotoko dai na fiskantar biyan tsabar kuɗi $240,000 wadda tara ne kan sabuwar wata ko kuma a dakatar daga manyan clubs din kasar saboda ta karya ko kuma ta saba wa hukunci na shari'a tsakaninta da Esperance din Tunisia game da dan wasa na gaba Emmanuel Clotil. Yan wasan baya guda biyu na yan kasar Ghana da ke wasan su a kasar Kuwait sun fito suna taimakawa marasa galihu wato talakawa a yayin da ake ana fita da ake fama da shi a nan kasar, inda suke raba Ghana cedi 100-100 da kuma 200-200 ga talakawa a nan kasar. Yan wasannin guda biyu tuni dama sun raba waɗansu kayayyaki da suka hada da ainihin Veronica Bucket da ake amfani da shi wurin wanke hannu da sinadarin kashe kwari wato sanitizers da dai sauran kayayyaki da ke tabbatar da tsafta a cikin unguwanni domin su tabbatar da kariya daga wannan cuta ta coronavirus mai yaduwa. Dan wasan gaba na Accra House of Oak Abednego Tete ya jinjinawa kwarewar Ademola Janjumakuti, wadda ya sifanta da dan wasan gaba na kasar Togo Emmanuel Adebayo. Tete da Ademola dai sun yi wasa a Super League din kasar Ingila, inda Emmanuel Adebayo ya yi wa Punjab FC wasa. Dan wasan mai shekaru 21 da haihuwa sau takwas yana jefa kwallo a raga a wasanni 14 bayan ya fito daga Fujaira na United Arab Emirates, inda ya yi aiki da sharan dan wasan kasar Argentina Maradona. Tsohon dan wasan baya na kasar Ghana Shila Eliasu Alhassan ya bayyana cewa Abdul Karim Guruzani dalilin da ya sa ya gaza samun yi wa Arsenal wasa a ainihin ligin kasar Ingila. Eliasu dai ya samu takalle ga a wasan cin kofin duniya na FIFA na shekarar 2006 abinda ya jawo masa masu sha'awansa a fadin Turai Duke da sun ka hada da manager Arsene Wenger wadda ya nuna tsananin sha'awa akan dan wasan na baya a cikin wasan da Ghana ta yi nasara akan Czechoslovakia. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma ga tasirin azumin watan Ramadana.
Sunana Usaini Salus. A gaskiya azumi alhamdulillah wani abu ne wanda dukkan musulmi ya kamata ya yi murna da zuwan shi, saboda shi wani abu ne wanda daga shekara sai shekara wanda yake shi na farin ladin, kuma a cikin shi abinda ake samu gaskiya akwai lada, kuma sannan yin shi yana hana mutum yin wasu alfasha wanda kamun azumin wani zaka ga yana yin su, amma azumin yazo sai kaga mutum ya kame, kuma sannan shi wasu lada ne ake samu a ciki na musamman wanda Allah ma ya ce shi ya san abin da zai ba mai azumi lada shi ba ta da adadi. Dan haka duk lokacin da Ramadan ya riske ni a shekarar, ina kokarin in ga nayi abubuwa da kirki wanda suke na ibada ne da na farilla da na sunna, domin in ga na samu na cimma abin da nake nema a wannan shekarar, saboda akwai hadisin da Annabi ke cewa idan mutum Ramadan ya wuce ba a gafarta mishi zanuban shi ba, to wannan mutumi yayi asara. To dan haka nake ganin idan Ramadan ya zo, to mutum ya dage da ibadu musamman karatun Alkur'ani, ana son mutum ya yawaita yin shi da tasbihi a ciki.
To ya sunan malam.
Sunan malam Isa. Tasirin azumi a gare mu musulmi yana da muhimmanci, saboda yana hana mu aikin alfasha. Ko zaka aikata wani aikin alfasha insha Allah da ka tuna kana azumi, to da Allah ba zaka aikata abin ba. Azumi ya zai mu ibada wadda muke yin ta muna jin dadin ta.
Ko da kuke yanayi na nan Lagos, ya kuke ji da azumi?
Alhamdulillah muna yin azumin mun mu lafiya lau, saboda ya kasance ko kaman mu da ke zaune muna sana'a, a duk wanda ko wata mace za ta zo ta nemi ka da labari da ka ce mata kana azumi, insha Allah za a ce a yi hakuri na mance, kuma insha Allah kai ma ba za ka biya mata ba, ku yi wasu manganu wanda ya zamana ya kasance kuna, kuma zai hana ka daga kai ka riga kalle-kalle ka riga lowan ka kallon, insha Allah za ka tunta dai azumi kake.
Madalla, yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Takaice, a yau Laraba kamfanin jiragen sama Airbus ya ce masana'antar tana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus, kana zai dau lokaci mai tsawo kafin al'amura su daidaita. A Myanmar, kimanin mutane 350 da suka rasa muhallinsu da kuma suke rayuwa a yanayin cinkoso a wasu lokuta ma cikin rashin tsafta ke cikin hadarin fadawa cikin annobar COVID-19. Hukumomi a Peru sun ce fursunoni 9 sun mutu a cikin makon nan a yayin da rikici ya barke lokacin zanga-zangar neman inganta kiwon lafiya a sanadiyar coronavirus. Fursunonin gidan kasan Miguel Castro sun yi zanga-zanga a ranar Litini bayan da wasu biyu daga cikinsu suka mutu a sanadiyar COVID-19 da ya bazu a gidajen kasan kasar don rashin kula. Yau Laraba, kasuwannin hannayen jarin Asiya sun cedera sama yayin da kasashe da dama ke ci gaba da yunkurin sauƙaƙa matakan da aka kakaba domin annobar coronavirus. Biranen Hong Kong da Seoul da Shanghai da kuma Sydney dukkaninsu sun yi sama da yammacin yau Laraba, inda aka rufe kasuwar hannun jari ta Japan ne saboda hutun ƙasa. Daga ƙarshe, tsohon jarumin masana'antar fina-finai ta Bollywood Irfan Khan, wanda ya fice a duniya kan rawar da ya taka a fina-finan Slumdog Millionaire da Life of P, ya mutu yana da shekaru 54 a duniya.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga Mu'tasim Uba Adamu, bisa rasuwar mahaifinsa Dr. Uba Adamu, tsohon kantoman jihar Kano. Allah ya ji kansa da rahama, amin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai, da kuma Julie Ladas Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe, ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Bonsoir.